Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60-25-16 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin gidajen rediyon FM na VOA Africa kan mita 102.5 da rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalol FM. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio kuma si kai. Kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku da yammacin yau Litini 27 ga watan Mayu. Da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko dai ga kanin labaran.
Shugaban Amurka Donald Trump da Prime Minister Japan Shinzo Abe sun bayyana ra'ayoyi mabambanta a yau Litinin kan gwaje-gwajen makamai masu linzami da Koriya ta Arewa take yi. Jami'in da ke tababa da kungiyar tarayyar Turai sun mamaye zaben 'yan majalisun kungiyar da aka yi a jiya Lahadi a Burtaniya da Faransa da kuma Italiya. Wasu bama-bamai uku masu ƙarfi sun fashe a Kathmandu, babban birnin ƙasar Nepal, inda suka kashe mutum hudu tare da jikkata akalla mutum bakwai.
To kanin labaran kenan, bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da gwamnonin arewacin ƙasar kan batun tsaro da abubuwa masu alaka. Za kuma a ji cewa jiragen yaƙin Najeriya sun yi ɓarin wuta kan miyagun cikin dajin Zamfara. Sannan
yawancin 'yan bindiga daɗin sun taru a wajen da wani shugabansu wadda muka tabbatar da cewa ba za su zama suna nan ba balle su sake kashe wani.
Za kuma a ji cewa gwamnatin jihar Plateau ta ce komai ya koma daidai bayan mummunan tashin hankalin da ya ɓarke a ƙarshen mako. Kamar kowace ranar Litini muna tafa da shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu. Sannan albarkacin watan Ramadan za a ji nasihar malamai, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban Amurka Donald Trump da Prime Minister Japan Shinzo Abe sun bayyana ra'ayoyi mabambanta a yau Litinin ko gwaje-gwajen makamai masu linzami da Koriya ta Arewa ta yi sun karya ka'idojin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, amma kuma sun ci gaba da haɗa kansu kan abin da ake so a cimma na kawar da makamai masu linzami a yankin ruwan Koriya. A lokacin da yake magana a taron manema labarai bayan tattaunawar da suka yi a Tokyo, Trump ya ce shi yadda yake kallon gwaje-gwajen makaman na Koriya dabara da shugaba Kim Jong-un ke nunawa ta neman a kula shi, saboda haka baya damuwa da su. Sai dai Abe ya ce gwaje-gwajen sun take ka'idojin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya kuma sake jaddada cewa a tattaunawar da ake yi da Koriya ta Arewa, gwamnatinsa ta fi mayar da hankali ne kan yadda za a saki wasu 'yan Japan da Koriya ta Arewa take rike da su. Jawabin Trump sun maida hankali ne kan batutuwan tattalin arziki, inda ya bayyana yiwuwar cimma yarjejeniyar cinikayya tare da Japan da China domin rage gibin cinikayya da yake a kwarar Amurka. Jam'iyyu da ke tababa da kungiyar tarayyar Turai sun mamaye zaben 'yan majalisar kungiyar da aka yi a jiya Lahadi a Burtaniya da Faransa da kuma Italiya. Jami'in sun samu sakamako da ba su taɓa samun irinsa ba a wannan zaben da ake yi shekara 5-5 a kungiyar ta tarayyar Turai mai mambobi 28, lamarin da ya ba su damar ƙara adadin kujerun da suke da su a majalisar mai wakilai 751, wato daga 155 zuwa 169. A Italiya, jam'iyyar Matteo Salvini ta Lega Party ta samu gagarumin nasara, inda ta ɗauki hanyar lashe kashi 30 cikin kashi 100 na ƙuri'un da aka kaɗa a ƙasar. Hakan ya ba shi ƙwarin gwiwar zama jagaba wajen tafiyar da ƙungiyar ta EU, inda ya yi ikirarin cewa masu kaɗa ƙuri'a sun ba shi wani gagarumin aiki mai ɗumbin tarihi wanda zai taimaka mai wajen samar da sauyi a ƙungiyar. Ya kuma taya Marine Le Pen murna nasarar da ta samu a kan jam'iyyar shugaba Emmanuel Macron ta Macron Party da kuma Nigel Farage na nasarar kafa sabuwar Brexit Party a Birtaniya. Salvini ya ƙara da cewa, na mai dogaro da ƙawayena a ko'ina domin ceto ƙungiyar ta EU a kuma sauya ƙa'idojinta bayan gwamman shekaru da aka kwashe ana ta shige da fice a fannin siyasa da ƙa'idojin bankuna. Wasu bamabumai uku masu ƙarfi sun fashe a Kathmandu, babban birnin ƙasar Nepal, inda suka kashe mutum huɗu tare da jikkata aƙalla mutum bakwai. Har yanzu babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kai wannan hari, amma 'yan sanda suna zargin wata haramtacciyar ƙungiyar 'yan gurguzu da ake kira Splinter Communist Group da alhakin fashewar. 'Yan sanda sun ce an samu wata takarda ɗauke da ƙasida daga ƙungiyar a wurin da aka samu fashewa ta farko. Aƙalla wasu da suka mutu da kuma waɗanda suka jikkata ana tsammanin mambobinta ne ko masu goyon bayan ƙungiyar. 'Yan sandan sun killace wurin da abin ya faru da kuma ɗaukan waɗanda abin ya rutsa da su zuwa wasu asibitoci da ke kusa. Jami'an tsaron yankin suna cikin shirin kota kwana, kuma jami'an suna ta sintiri a cikin unguwanni da ke babban birnin ƙasar Nepal. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dubban fursunoni a gidan yarin ƙasar Turkiya sun kawo ƙarshen yajin cin abinci da suka kwashe kwana 200 suna yi bayan da aka bari shugaban 'yan tawayen Kurdawa Abdullah Öcalan ya gana da lauyansa a karon farko cikin shekaru takwas. Öcalan, shugaban Kurdish Workers Party, ya yi kira ga magoya bayansa da su kawo ƙarshen yajin a wani rubutaccen saƙo da ya aika wa da masu goyon bayansa ta hannun lauyansa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yau ya gana da gwamnonin arewacin ƙasar kan batun tsaro da abubuwa masu alaƙa. Daga Abuja ga Umar Faruk Musa da cikakken rahoton.
Gwamnan jihar Zamfara mai barin gado Abdul Aziz Yari na ɗaya da shugabannin da suka gana da shugaba Muhammadu Buhari dangane da wannan matsala ta tsaro, kuma ya yi mun ƙarin haske bayan da suka kammala ganawa da shugaba Muhammadu Buhari a fadar gwamnati da ke Abuja kamar haka.
Ai, to lama kan magana ne na shanin tsaro, kuma a mitin da aka yi satin da ya gabata na gwamnati a Kaduna, mun tattauna akan matsalar ta shahi tsaro kuma ire-irenmu da zamu bari. So ya kamata a ce mun haɗu da shi mun tantauna da irin abinda muka experiencing da kuma going forward wanda ana ganin zai taimaka ma sha'anin tsaron. Wannan shi ne babban abubuwan da aka tantauna.
Amma sha'anin tsaron nan yana ci gaba da samun babban ƙalubale duk da ƙoƙarin da ita gwamnatin tarayya da jami'an tsaro aka ce suna yi, amma har yanzu kamar bakin dare zai ba a kai gare shi ba. Bisa ga kuyiwan shugaba Buhari bayani a fahimta ku me yasa wannan lalurar ta ici ta kicin yawa, ko kuwa akwai shi abin da ya ga muku bisa ga bayanan da yake samu daga jami'an tsaron shi?
Da yadda yake shi ne kowa ya sana effort, amma kamar yadda ya ce kusan koyaushe yanzu yana tantauna da su manyan hafsoshin tsaron Najeriya ɗin da kuma mu abin da muka tayar cewa akan samu kamar irin nisa tsakanin su da suke na Abuja da waɗancan. Wani kuma ba da dama cewa gwamnati kuna iya ganin a kowane lokaci idan an samu kowace irin matsala ku sanar da ni domin in kira waɗanda da alhakin yin abin a tabbatar da cewa an yi abin da ya kamata. Kamar yadda muka ce gwamnatoci muna iyakai, mu shi ma na iyakai shi, illa abin da yake shi ne manyan hafsoshin ya kamata zan ce akwai abin da ake kira connect tsakanin su da ƙananan hafsoshi da suke ƙasa a jihohi, musamman inda wannan matsalolin suke ciki, domin ganin cewa abubuwan da ake gani ƙara yawan jami'an tsaron ya ba da ma'ana kuma an samu cigaba a cikin sha'anin tsaron.
In ka ce connect kana nuna kamar haɗi ko aiki tare da tare,
misali
ƙananan ba sa ji ana yi da su koko suna da matsaloli ne da ba a sha musawa yin su.
To, ba ka iya ganewa, saboda kamar yadda muka ce za mu samu matsala mu aika sojoji ko jami'an tsaro ya zo har sai abin ya cinye kafin ka samu taimako. So irin wannan ne muka tayar kuma muka yi magana a kai waɗanda ya tabbatar mana cewa idan an samu irin kowace matsala na gwamnati koyaushe yana zuwa gan shi ya ji menene yake faruwa da kuma yadda za a ɗauki matakin da ya kamata a analyze.
Mai barin gado na jihar Zamfara kenan Abdul Aziz Yari muna tattauna da shi a Abuja bayan da suka kammala gana tare da shugaba Muhammadu Buhari akan matsalolin tsaro da ke ci gaba da ta'azzarar al'umma arewa maso yammacin Najeriya. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar. To a yayin da magabata a Najeriya ke ci gaba da tuntubar juna da kuma ganawa kan batun tsaro. Su kuma sojojin saman Najeriya sun ce Allah ya ba su sa'a kan wasu ɗan bindigar zamfara da madugun su a ƙarshen mako. Hassan mai da kaina gare ka.
Government report indicating that some locations within the Bumburu Forest in Zamfara State.
Kakakin hedikwatar rundunar sojojin saman Najeriya kenan, Air Commodore Ibikunle da Ramola, ke min karin bayani dangane da gagarumin nasarar da suka cimma a wani mummunan farmaki mai take Operation Hadarin Daji da jiragen yakin su suka kai ga 'yan bindiga daɗi a jihar Zamfara. Ya ce biyo bayan wani rahoton sirri da suka samu ne, bayan sun aike da kuraman jirage marasa matuka masu leƙen asiri, inda suka tabbatar da bayanan, take kuma aka tashi jiragen yaki samfarin Alpha Jets waɗanda suka drama sansanin 'yan bindigar da ke dajin Damboro kuma suka kone shi kurmus. Sansanin wanda ke dajin na Damboro babban matatara ne na 'yan bindiga daɗi wanda ya zuwa yanzu ya zama tarihi, kuma take an tabbatar da an kashe manyan 'yan bindiga guda 24. Koda baya ga dajin na Damboro, babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar ya shaida min cewar ko a dajin Rugu nan ma kwanan nan sun yi kace-kace da wasu 'yan bindiga daɗi.
Muna samun nasara kwarai a kansu, su ma sun sani, kuma ba za mu gushe ba sai mun tabbatar da cewa wannan zalunci na kashe mutane arewa maso yammacin Najeriya ya tsaya. Yakin Zamfara kwanan nan akwai wani waje da muka je kilomita 4 daga Rugu Forest, wanda muka samu wani ɗan sansanin waje wanda duk sun taro, yawancin 'yan bindiga daɗin sun taro a wajen da wani shugabansu, wanda muka tabbatar da cewa ba za su zama suna nan ba balle su sake kashe wani. To saboda haka muna nasara, akwai wurare da yawa cikin daji wanda muke gano inda suke boyewa. Amma saboda muna da abin da zai iya ba mu ilimin cewa suna waje kaza, muna amfani da shi kuma muna samun nasara kwarai da gaske.
Hedikwatar sojojin saman Najeriya ta ce za ta ci gaba da kai hare-hare ta sama har sai ta tabbatar da kawo ƙarshen aika-aikan waɗannan 'yan bindiga. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Soja wuta gudu barewar daji, soja tuwon kaya miya allura.
Haka ne kuma a gaida Hassan daga batun Zamfara kuma sai na Plateau, inda gwamnatin jihar ta ce komai ya koma daidai, yayin da kuma a ɗaya gefen sojoji ke ci gaba da sintiri a sassan birnin Jos zuwa yau dinnan bayan tashin hankalin da ya barke a ƙarshen mako da aka ce ya yi sanadin salwantar rayuka da dukiyoyi. Zainab Babaji, gare ki.
Gwamnatin jihar Plateau ta ce ta shawo kan yamutsin da aka samu a wasu unguwannin cikin garin Jos. A jiya Lahadi ne aka samu yamutsi a wasu unguwannin cikin garin Jos da suka hada da bangaren Dutse Uku, Sele Bridge, Tina Junction da sauransu. Kwamishinan yada labaran jihar Plateau Yakubu Datti ya ce yanzu haka lamura sun daidaita.
Komai ya riga ya labe, ba wani yamutsi ba ne. Shi yasa wani lokaci saboda abin da ya faru a Jos, idan mutum ma barawa ma ya sata sai ka ga wuri ya rikice. Na farko abin da muke so jama'a sani cewa shine duk abin da ya faru akwai hukuma. Duk wanda ya ga an ta aka kafan shi ba ya mishi daidai ba, ai sai ya samu muku hukuma. Na biyu shine wannan abin da ya so ya tashi, Allah ya riga ya taimaka, mun je mun kwana ko ina an tashi an samu zaman lafiya. Yau muna nan kowa na tafiya harkan shi.
To akwai hotuna da wato bayanai da suke yawo musamman a kafafen sada zumunta na zamani din nan, akwai hotuna an kashe mutane, kuna da adadin mutanen da aka kashe?
Gwamna ya riga ya bada order masu police da sauransu je su bincika mu sani me ya faru, wai an samu rashin rai ko ba samu ba, wa ya tayar da wannan magana. So domin a bincika a kama a kai su ga hukuma, kuma domin a maganta ta da irin wannan abin gobe.
Kwamishinan yada labaran jihar Plateau kenan Yakubu Datti. Wata mai suna Wuye Ayuba ta ce a yau Litinin dai sun waye gari sojoji ne ke ta sintiri a yankin nasu.
Inda aka fara abun sai in ba muna touch ne sai sun kashe wani yaro a goma din a wurin, sun jefa da gawan Sharifiya. So da aka gani an cire gawan ne, abun da ya tada fadan kenan, sai an kokone wurin su gidaje kai ra su kai guda 5 ko 6.
To amma yanzu haka akwai tashin hankali ko dai komai ya lafa?
Yanzu dai komai ya lafa, sojoji ne ko yanzu suna yawo a su ma suna da su moto su hilo. sun ganga yi kuwa suna sase sai su dinga saka masu kar suna duka suna tafiya da su.
Shiko Muhammad Kabiru wanda shugaban ƴan sintiri ne na Neighborhood Watch a yankin Rikos yace tun jiya suke ta zagawa don kwantar da hankulan jama'a.
Eto lamarin da yanzu ya kama saboda mun je mun yi iya kokarin mu da ya kamata saboda lokacin da abun ya faru an kira ne immediately an ce mun ga abubuwa na faruwa wajen hayaniya. Can kuma an jima sai muka ji an ce an fara sa gidajen da wuta an kokkona an rusa wa an su ba kuma ka ga gaskiya abun ya fi karfin mu sai muka ta kira da ka samu aka kawo taimako an kawo gudun mana hukuma suka zo aka ci control din da ka samu da mu dai da hukuma da ku kore yara kowa shi gida
amma yanzu tunda ka zazzaga wurin akwai batun rasa rai
an kashe mana mutum hudu
akwai jami'an tsaro a wurin
akwai jami'an tsaro jifa-jifa dai wani sa'in za su zo ko an kaka mutum ne su tafi da su wasu suna cewa shiga gida kuma abin da ya kamata gwamnati ku ba su shawara da gaskiya kan irin wannan abubuwan da yake faruwa gaskiya da kan da Allah ya kamata gwamnati ta mike tsaye saboda a samu duk yaran da suke irin wannan abubuwan in ma suna ne a nema musu rashin jawo su a jiki shi ke ta irin wannan abubuwan ake samu all irin wannan tashi
da na tuntubi jami'an da ke kwantar da tarzoma ta special task force kuwa kakakin rundunar Manjo Shitu Ibrahim yace za su kira taron manema labarai don bayyana matsayinsu kuma har lokacin na hada wannan rahoto ban ji kira daga gare shi ba yankin da ya mutsin ya faru dai a baya ya sha fama da tashin hankali da aka rasa rayuka da rushe gidaje da dukiyoyi masu dimbin yawa Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
Alaikum a kuma gaida Zainab yanzu kun bari mu koma gefe guda Yusuf Aliyu Harande ya gabatar mana da shiri na gaba
ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike
jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin litinin assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin koshin lafiya Allah ya sa haka allahumma amin a cikin shirin namu na wannan makon zamu daura daga inda muka dakata a shirin mu da ya gabata inda muke tattaunawa akan rashin alfanun kai yara makarantun allo don neman ilimin Muhammadiyya ba tare da bin tsare-tsaren shari'ar Islam ba Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe ya ci gaba da bayanai masu ratsa zukata
shi yasa za a dauki yaro a shirga da shi uwa duniya wayannan yara guda uku dan nake maka magana akan su na ga su a malaraba kankara sai da na tambaye su kuna da iyaye mata kowa yace yana da uwa nace ran da za a tafi da kai ya akai da yaron yace mun tun daga ran da aka ce za a taho da shi uwarsa sai da tai kwana uku tana kuka ba ta iya cin abinci saboda tausayi da damuwa za a dauki danta a shiga uwa duniya da shi amma uban yayi mirfisi yace shi ya riga ya zartar abin da zai yi kenan saboda haka akwai bukatar tsarin asalin manufar mai kyau ce shine yaro ya hadda Qur'ani mai girma to amma akwai bukatar ya zama na an canja wa abun tsari yadda yaron zai yi karatu kuma in ka lura da dama daga cikin wa'anda guguwa take diba ta bata tarbiya kaga wasu sun shiga rikita-rikita ta boko haram wasu sun shiga wasu halaye munana irin barin wannan yara a cikin irin wannan yanayi yana daga cikin abin da yake haifar ma al'umma mu da irin wa'annan matsaloli wanda kuma idan ba an dauki mataki ba to abin yana da hatsari yanzu kan abin yayi girma har ma an samu wasu kungiyoyi na wa'anda ba musulmai ba suna cewa to tunda musulmai sun bar wa'annan yaran suna gararan ba to su suna bukatan a ba su yaran za su dauko su su aje da su su ciyar da su su shayar da su su saman musu da ilimi kuma har ma sun fara yin rijistar sunaye to kaga hakan su a ciyar da su a shayar da su a ba su ilimi abu ne mai kyau amma wani tabbas kake da shi cewa yaron za a bar shi akan aqidarsa ta addinin musulunci yau da gobe da jibi da gata wannan kyautatawa da aka yi masa ba za ta sa ya tsani musuluncin ba da ya karshe ya canja ra'ayinsa ma ya bar addinin musulunci gaba daya saboda haka wannan matsala ce wacce take da girma kuma take da bukata a samu lokaci a ainihin wato duba ta
alkafar ta mallan kamun mu komo ga ita wannan magana da kai wanda ta shafi watan nauyi a bari mu duba ainihin ita wannan matsalar idan muka duba ta a yanda take a da ya tsarin almajirinci yake a da kuma ta yaya bambanta da wannan karni da ake ciki yanzu
tsarin almajiranci wanda ake da shi a da idan ka kalli irin manyan makarantun alkur'ani mai girma da ake da su a da a zamanin magabata wanda magabata da dama sun halarci irin wa'annan makarantu sun yi wannan karatu tsarin shine dayan guda biyu ne ake tsari na farko shine oba da ya kawo yaron sa zuwa makaranta ana yin karatu to zai rinka tanada abincin da yaronsa zai rinka ci yayin da yake wannan karatu. Yaro ya je karatu ya dawo gidan mahaifinsa ya kwana, da safe ya je karatu, da yamma ya je karatu, in ma ta kama ya kwana a wajen masallaci ana bashi Qur'ani, to sai a ci gaba da dora masa ana masa bita, daga haka har ya haddace Alqur'ani mai girma. Zaka samu malami a gari ana ta kawo yara daga wurare suna karatun Alqur'ani mai girma, shi kuma malamin iyayen yaran nan da suke kawo ƴaƴansu suke karatu a gabansa, su kuma suna taimaka mashi da zakka, suna taimaka mashi da sadaka, da ihsani, da kyauta, shi kuma za ka ga rayuwarsa tana gudana kamar yadda ya kamata ya gudana. Wannan tsari na farko kenan, tsarin da kai tsaye uba shi yake daukan dukkan dawainiyan karatun dan, har ma yana yin tallafi wajen yadda rayuwar malamin ya kamata ta gudana. Tsari na biyu shine za a samu malami da zai zauna yana karantar da yara Qur'ani mai girma, sai a samu wasu daga cikin manyan masu arziki, masu hali, su ce Allah gafarta malam, mun gane amfaninka da amfanin karantarwarka, abinda muke bukata shine ka zauna ka ci gaba da karantar da al'umma Alqur'ani mai girma, ƴaƴanmu ka ci gaba da karantar da su, mu kuma a matsayin mu na masu arziki zamu bada waqafi, ko waqafi na gida, ko waqafi na ainihin wato kantina ko shaguna, wasu abubuwa da za su rinka kawo ravano na kuɗi yana shigowa, su ce to waɗannan kadarori mun sadaukar da su, duk abin da aka samu a ciki da shi za a tallafa waɗannan makarantan Qur'ani. Saboda haka zai zama akwai gida da aka bada a matsayin waqafi, wato wanda yaran suke kwana a ciki ana lura da tarbiyyarsu, sannan akwai kuɗaɗe da ake samu da ake yi wa yaran abinci da za su ci su sha, ya zamana ba yawo suke da kwano kawai suna bara a cikin gari suna gararan ba, wasu bayin Allah sun aje waqafi, wanda ta wannan waqafin ne ake daukan nauyin yaran, ake daukan kuma nauyin hatta shi malamin da yake gudanar da wato wannan makaranta. Wannan tsari guda biyu sune tsarin da magabata suke amfani da shi a tsari irin na karantar da yara wato ainihin Alqur'ani mai girma. To kaga wayannan tsari guda biyu duka mu yanzu babu wanda yake tafiya a ciki, shi uban yaro bai dauki nauyin ba, masu arziki ba su yi waqafi da za a dauki nauyin ba, sai ya zamana an bar malamin da yaran kawai. Shi yasa za ka ga malamin ya bar yaran suna wahala, suna ta yin abubuwa, wani lokaci kuma ka ga manya a cikin almajiran gardawa su kuma saboda wahalar da suka sha a baya, idan an kawo yara ƙanana su rinka azabtar da su, in yaron ya je yo bara ya samu dan abincin ma dole waɗannan manyan almajirai dake gaba da shi shi zai kawo, za su iya mashi duka. Karshe yara da dama an samu cases da zaka ji an daki yaro ma a makaranta ya mutu, karshe iya abin da za a fada wa iyayen shine yaro in ya mutu a makaranta ya samu shahada ne. To kaga wannan yana da hatsari kwarai da gaske. Bazan manta ba ɗaya daga cikin manyan malamai na Dr. Abdullahi Saleh Pakistan yana gaya mun lokacin da suka yi irin wannan yaro na almajiranci, ya faɗa mun makarantar da ya fara karatu da dalilin da ya sa ya gudu, ya ce a gabansa malamin ya rinka dukan wani yaro sai da yaron ya mutu murs yaron ya mutu, aka yi jana'izar yaron, abinda kawai ya je fadawa iyayen yaron cewa ai yaro ya mutu a makaranta ya samu shahada, shikenan bai halatta ai kuka ba, haka maganar ta wuce. Yace to shi kuma sai matan malamin ta aike shi da kuɗi dan su yi mata wani abu, dan kuɗi kankare da bai wuce CC ko wani abu mai kama da haka ba, kuɗin suka fadi. Tace sai ta fadawa malam, a gabansa malam ya dake wani har ya mutu murs, yace nan take wal fauru da gaggauta fararun farilla ne ta tare nasa nasa, ya shika wuri gasa iska ya gudu.
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin babban bakon namu Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe, sai wadda ta hada mana sautin shirin Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Asharuwa lafiya.
A maza da mata don Mozambique.
To gaida Yusuf, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Aminu Adamu Malam Madori da Salisu Garba garin Gabas a jihar Jigawa, inda suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Fatan alheri ga dukkaninku ma'aikatanku, don Allah ku ba mu dama mu mika sakon fatan samun nasara ga sabon spectrum ɗin sandan kasarmu na Nigeria, wanda shugaba Muhammadu Buhari ya tabbatar da shi a jiya. Muna fatan zai tashi tsaye domin fuskanta matsalan tsaro da ta'addabi yankin Arewa. Daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya ba mu zaman lafiya ƙasarmu baki ɗaya. Sai kuma sako daga Gali Siraju Faki da Muntari Sadi Faki da Ma'isu Ndila Faki, fito kuma suka ce assalamu alaikum muryar Amurka. Allah ya sa sauyin gwamnati da aka samu a jihar Zamfara ya zama matakin shawo kan matsalar tsaron da take cigaba da addabar al'ummar jihar ta Zamfara. Kuma Allah ya kawo mana dawamamman zaman lafiya a Najeriya da ma nahiyar mu ta Afirka baki daya. Sakon na karshe kuma ya fito ne daga Ahmadu Abacha Macina a jihar Yobe. Shi kuma ya ce muryar Amurka ba shakka matakin da kasashen gabashin Afirka suke yunkurin dauka na haramta shigo da kaya masu sauyin launin fata cikin kasashen su hakan yayi daidai kuma ya dace domin kowa waɗannan kayayyaki da ake shiga da su kasashen daga ƙetare waɗanda suke sauya launin fata suna da illoli sosai ga lafiyar bil'adama.
To gaishe ki yanzu kuma ga nasihar malamai albarkacin watan Ramadan.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sunana Muhammad Inwa Abdul Karim. Lalle ya kamata dukkan musulmi ya kaurace ma maganganu wadanda ba su da kyau ko ba su da amfani. So da yawa wadansu firarrakin suna rage ladan azumi, wadansu kuma har ma su kan sa ma ladan ga zamto kwata-kwata mutum bai da ladan azumi. Ya inganta hadisi, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wan lam yada qawla zur wal amal bihi to falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amu wa sharabu. Duk wanda ba zai daina maganan ƙarya ba ko shedan ƙarya ko aiki da ƙarya ba to Allah bai da buƙatun ya daina ci ko ya daina sha, bi ma'ana Allah bai buƙatan azumin shi. Wannan bangare na farko kenan. Bangare na biyu, banda yawan cin naman mutane firarraki marasa amfani, wannan ya wuce ko ku an zauna a dauko firan wani a dauko firan wani, irairen firan da muke kiran su cin naman mutane, waɗannan ba su da kyau kuma abuwa ne da ya zamto ko ku yawa jaba ga dukkan mai azumi ya zamto ya kaurace musu. Sannan daga ciki kuma yawan firan marasa amfani, ka samu mutum kawai ya zauna ko ya takallace waɗanda ba su da fa'ida ko ya rinka jin wani abu wanda jin shi din baya kawo samun lada sai dai ma samun zanibi ko kuma ya zamto alal akalli ya bata lokacin shi a banza. Daga ciki sannan kuma musamman alaka ko daga ma'aurata ya kamata su nisanci alakoki ko kuma mu'amalan da zai saka su cikin samun matsalan azumin ko ma ya lalata azumin gabaki daya. Da yayin mutane suna sakaci da irin wannan yanayin a lokacin da mutum yake azumi aka samu makawar ma'aurata amma ba sa kokarin kiyayewa, waɗannan ga ma'aurata kenan to ballantana kuma waɗanda ba ma'aurata ba sai ka samu suna fira suna chatting suna irairen waɗannan abubuwan da kuma kila ana maganganun da basu dace ba. Lalle waɗannan suna ababe kaɗan daga cikin abin da ya kamata ko yawa jaba lalle mai azumi ya kaurace musu. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya dadatar da mu ya sanya mu cikin waɗanda za su aikata abin da yake so yadda da shi kuma ya dadatar da mu duniya da lahira ya karɓa mana ibadun mu.
To da fatan an amfana. Yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya an manfa a takeice.
To Ibrahim ga labaran a takeice. Shugaban Amurka Donald Trump da Prime Minister Japan Shinzo Abe sun bayyana ra'ayoyi mabambanta a yau Litinin, kawo gwaje-gwajen makamai masu linzami da Koriya ta Arewa ta yi sun karya ka'idojin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, amma kuma sun ci gaba da haɗa kansu kan abin da ake so a cimma na kawar da makamai masu linzami a yankin ruwan Koriya. Harkoki sun tsaya cik a yau Litinin a nan Amurka domin a karrama sojojin kasar da suka mutu a fagen daga yayin da ake hutun da Amurkawa suke wa lakabi da Memorial Day a Turance. Yayin da shugaba Donald Trump ke ziyara a Japan, mataimakinsa Mike Pence ne zai ajiye furanni a gaban kabarin wani soja da ba a bayyana sunansa ba a makabartar da ke Arlington wacce ke wajen birnin Washington. Kafin ya dawo gida ana sa ran shugaba Trump zai yi wani jawabi a gobe Talata ga dakarun Amurka a sansanin sojojin ruwan kasar da ke Yokosuka a kasar ta Japan, inda zai magana akan haɗin kan da ke tsakanin Japan da Amurka. A yau Litinin an tsara yin tarukan fareti a manya da ƙananan biranen Amurka domin tunawa da irin sadaukar da kai da dubban ɗaruruwan dakarun ƙasar suka yi wajen samar da 'yancin cikin shekaru 243 da ƙasar ta yi.
To masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya da Julie Lazarus Gresham wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniya mu na wannan lokacin Alsantas, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da dare lokacin da za a ji ƙarin bayani kan kisan mutane shida da 'yan Boko Haram suka yi a garin Abba Jidiri na jihar Borno da kuma koken mutanen Difa a jamhuriyar Nijar game da batun tsaro da dai sauransu. Wassalam.